Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rataba hannu a ƙudurori na doka wanda ya ba da ikon ɗaukar matakan da ya shimfiɗa a lokacin da yawa 'yan ƙasa jawabi akan matakan da gwamnatin ke ɗauka na hana bazuwar wannan ciwo na corona da ya zama annoba a duniya baki ɗaya. Sa hannu a wannan dokar da ya zama wajibi ganin irin cece-kucen da ya biyo bayan ɗaukar matakan da shugaba Buhari ya bayyana ɗauka, inda wasu masu ina da demokradiyya ko kare haƙƙin bil'adama suke ganin cewa an takurawa al'ummar ƙasa. Minista mai kula da shari'a a Najeriya kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami ya yi min ƙarin haske dangane da ƙudurin wannan dokar da kuma muhimmancin sa mata hannu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, inda yake cewa
bayanai tsakankanin masana ya nuna cewa hanya mafi sauki mafi alheri ta gaugawa ta hana yaduwarta shine takaita cuɗanya tsakankanin al'umma, kuma wannan jawabi da shugaban ƙasa ya yi da kuma ainihin ita doka wadda ya samu hannu ta ainihin rage zirga-zirga suna da nasaba da manufa ta ainihin ganin cewa ita wannan doka wanda wannan cutar an kange ta a hana ta yawaita yaduwa tsakankanin al'umma kamar yadda dokoki na ƙasa haɗi da dokar da ake kira dokar killacewa wasu quarantine da kuma ainihin wasu sashe na tsarin mulkin Najeriya da kuma dokoki irin na ƙasa da Najeriya ta samu hannu suka amince idan bukata ta kama musamman akan damuwa wadda ke da nasaba da annoba. Saboda doka ce take ta samu asali akan dokoki na Najeriya, tsarin mulkin Najeriya, dokokin da ke wanzuwa a Najeriya, dokoki na ƙasa da Najeriya ta sa hannu tsakaninta da sauran ƙasashen duniya a cikin yanayi irin wannan na maganin annoba idan ta taso.
Amma har yanzu akwai wasu masana shari'a da suke korafi cewa dokoki ba su ba shugaban ƙasa iko da ƙarfin yin wasu abubuwan da za su iya takurawa al'ummar ƙasa, su hana su hanyoyin cin abincinsu, su hana su rayuwa kamar da suka saba da sunan cewar za a taƙaita mu'amalarsu domin yaƙi da wani ciwo. Ba a ganin wannan kila abin damuwa ne da ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari da kamar za a share hawaye na al'ummar ƙasa ko da kuwa doka ta ba da iko a yaka.
A na farko ne ya kamata ka fahimci cewa bukata wadda ta tilasta ɗaukar matakan da shugaban ƙasa ya ɗauka bukata ce wadda ke da nasaba da annoba. Saboda haka a bisa tsari na doka idan babu wani dalili mai ƙarfi irin na doka wanda yake da nasaba da annoba, to doka kamar yadda kace ba ta ba shugaban ƙasa dama na tauye ma mutane ma'auni na hada-hada ba. Amma idan ba si ba bala'i da annoba makamancin wannan ya taso, shine nake mai jayo hankalinka akan tanade-tanade na tsarin mulki, akan tanade-tanade na dokoki na gida, akan tanade-tanade na dokoki waɗanda Najeriya da sauran ƙasashen duniya suka samu hannu. Abu mafi aladan ka fahimci cewa idan bukata ta taso irin ta annoba, tsarin mulkin ƙasar Najeriya, dokokin da ke da nasaba da annoba da ke wanzuwa a Najeriya da dokoki wanda Najeriya da sauran ƙasashen duniya suka samu hannu, sun ba shugaban ƙasa dama ya kange hada-hada al'umma. Yadda kai ɗan ƙasa kake tunanin kana da haƙƙin kai kawo haka ɗan ƙasa wanda bai kamu da cuta wanda ke da nasaba da annoba ba yake da haƙƙi na gwamnati ta bashi kariya na ganin da cewa bai kamu da irin wannan cuta ba, bai samu kanshi cikin kanki na ainihin rashin lafiya na annoba ba.
Ministan Shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.